إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Laraba yau ina tsammanin biyar ne ga watan Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 23 ga watan 9 shekara ta 2020 daidai mun hada wannan masallaci mai albarka masallaci mai dimbin tarihi na alkhairi a nan cikin garin Zaria wato masallacin dogon koli da ke nan unguwar kan fage zan ce ko bakin kasuwa mun gode ma Allah daukin sarki da ya bamu tsawon rai kuma ya kaddara mu cikin bayinsa da muke fatan ya sanya mana alkhairi a wannan safiya kafin in ce komai kafin in fara fadin abinda zan fada ina mika mana ta'aziyya na babban rashi da muka yi na uba jagora dattijan arziki mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris wanda ya rasu kwanaki biyu da suka gabata ko uku ina muku ta'aziyya ina mana baki daya da fadin abinda sunna ta tabbatar inna lillahi ma akhadha وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى للي دي أبن دي الله يباير ناشني دك أبن دي الله يكربا ناشني كما دك أبن دي كوكا جني ينا دي إياكا ينا دي لوكا چي إذن ياي وان دي أكي دولة أمسا كران الله دي كي فودسو الله تعالى يغافر تاما من مرتبة الله كيوتا تباينسا kada Allah ya fitine mu a bayan shi Allah ta'ala ya mai mana wannan rashi da abin da yake alkhairi ne gare shi da kuma mutanen Zaria baki daya da dukkanin al'umma musulmi har iya lokacin da na iso cikin garin nan zuciyata bata gama tsayuwa check akan me zan magana akan sa ba na tsara maudu'ai kusan guda biyu ko uku kafin yau amma daga jin rasuwar mai martaba kuma aka tabbatar za a yi karatun sai kuma tunani na ya fara harbawa wurare daban-daban har zuwa lokacin da na zauna a nan kusan shi ne na iya fitar da abubuwan da nake tsammanin mu tunatar da junanmu a kansa zan yi ma wannan zama namu matashiya da taken tattali domin gobe domin na ga shi zai fi dacewa da irin yanayin da muke ciki a yanzu tunda kowa yanzu yana ji a jikinsa cewa yana kusa da Allah to ka sani akwai kuma ranar haduwa da shi Allah din gaba daya a wannan ranar haduwan Allah ta'ala ya fada akwai waɗanda za su rabauta akwai wanda ba za su rabauta ba Allah ka tsare mu ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id akwai waɗanda suke za su taɗi a ranar alkiyama Allah ka kare mu akwai wanda kuma za su rabauta su ji daɗi su yi mara balale da zuwan su lahira Allah ka sa muna cikin su to al'amarin gobe ita ce alkiyama Allah subhanahu wataala ya sa mata suna mabambanta juna domin ya girmama al'amarin duk abu ɗaya da yake da sunaye da yawa yana nuna girman wannan abu a ce ma mutum ranka ya daɗe a ce mai mai martaba a ce your excellency your honorable your royal highness you are kaza duk waɗannan yana nuna matsayinsa ne ko to kamar haka Allah ya yi alkiyama suna mabambanta juna don ya nuna abin amarinta ba ƙarami ba ne ya kira ta da suna ya ranar kamunga wanda za a riki wanda ba wanda ya isa ya kwaci yawma yajma'ukum liyawmil jam'i sai ce zalika yawmut taghabun ya kira ta da ranar girgiza. Yanzu ku duba wannan koronan da ta zo, ba a faganta ba, in an ce kamo ta ba da zai iya kama ta, wani ma har yanzu bai taba gano wanda ya kamu da cutar ba, duk da gaske dai akwai ta, amma kila ba wanda har yanzu kiri da muzu ya ga wani wanda ya kamu. Amma ku duba duk duniya sai da ta girgiza, wani abu ne fa invisible wanda ba a ganin shi Allah ya turo, amma ya rikita duniya, kuma a cikinsa akwai wa'azi ga masu hankali, domin ba yanda za a yi mutum musulmi ya natsu ya gamsu abinda zai sa a daina sujada a harami Makka da Madina a tsaida tawafi cak, abinda mutane dubunnai a lokaci guda suke ma Allah sujada a wurin, amma Allah ya tsaida wannan abin kuma kai tsammanin Allah bai fushi ba, baka fahimci abin yanda ya kamata ba. Akwai dai abinda ya faru, kuma Allah bai canzawa sai mutane sun canza. Ya ce falanta ji a inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah bai canza ma wasu mutane sai idan mutanen nan sun canza abin da ke tare da su, ko suna cikin sabo su koma da'a rahaman shi ta sauka, ko suna cikin da'a su koma sabo fushinsa da azaban sai sauka. Walan tajida li sunnati llahi tabdila walan tajida li sunnati llahi tahwila, Allah bai canzawa bai kuma karkatarwa. To irin wannan sako ne Allah yake yi. Akwai abin da yake so duk mu'mine su fahimta. Ya ce zai girgiza ƙasa gaba ɗayanta, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, in Allah ya girgiza ƙasa girgizawa duk abin da ta kunsa na nauyi ta wofantar ta fidda shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne mutum na farko da ƙasa za ta tsage ta tunkudo ni ban ƙasa, zai ma Allah godiya ce sannan sai kuma kowa ya taso simultaneously gaba ɗaya za a miko, wani ba zai riga wani ba, na China ba zai riga wanda yake Nigeria ba. Fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bisahira, Allah ya ce girgiza ɗaya ne kawai za mu, busa ɗaya ce sai ga mutane a fanfalakin fili, ba gida gaba ba gida baya, ba dukiya balle alfahari, tsirara kowa haihuwar mahaifiyarsa. Nana Aisha ta ce manzo Allah haddasa rukai a wurin, ya ce kwarai da su, ta ce za a ji kunya, ya ce wane mutum, a inda kwanciya hankali ne kike sanin waye, ba ku ga mai duguri ba, mace ce gudu a daji saboda bala'in fitina, ɗanta ta ajiye shi ta tsaya ta mutu, ɗanta na shan nono uwa ta mutu, duk ya faru a ƙasar nan. To Allah ya sukunta kiyama da makamancin wannan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ku ji tsoron ubangijin ku ya ko mutane, girgizar ranar alkiyama Allah ya ce wani abu ne mai girma. Dan Allah idan yau gwamnan Kaduna ya ce duk mutan jihar Kaduna za su gane ku dan su, mafi karanci kace za a kulle mu a gida a 24 ba fita, ka ji gari kamar an yi mutuwa, duk wanda ya fita ko yana iya shan harsashi duk a tsorata gwamna ne fa, kuma an jima zai sauka ko ya mutu shi ma shikenan. To amma sai ubangijin da raye da bai mutuwa, na farkon da bai da farko, na karshen da bai da karshe. Imam Tahawi yace awwalun bil ibtida wa akhirun bil intiha, shi da kansa Allah mai kowa mai komai yace zai girgiza, kuma ku ji tsoro nan, lalle girgizar ranar alkiyama abu ne mai girma. Dan ku gane sai sako da abin daidai da tunanin mu. Yace ran da zaka ga mace tana jifa da abin da take shayarwa, ya faɗi haka saboda duk duniya ba wani mutum mai kaunan wani kamar irin kaunar da uwa take ma ɗanta. A duniya mace tana kaunan ɗanta, kai in ma kana son abin da mace ta haifa ita ma tana son ka, kuma mace ba za ta taɓa yadda kana son ta a lokacin da kake kin abin da ta haifa ba. To Allah ya kwatanta da wannan, yace mace za ta jefar da abin da take shayarwa, zaka ga mutane wataran nasa sukara, kaga mutane suna maye, wama hum bi sukara, alhalin ba sun shafa wani kayan maye bane. Me ya faru? Allah ya ce walakinna azaballahi shadid, azaban Allah ne tsanani a wannan rana. Allah na mamakin butulcewar mu da rashin yi masa biyayya, sai ya tsoratar da mu kiyama. Yace fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wilda nashiba, waya za ku yi da Allah ne, waya kuke tsammanin ku kare da Allah ne in kuka yi masa butulci a sanda za ku haɗu da shi a yinin da ke sa ƙananan yara suka yin furfura. Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan, ya tsoratar da mu ma da zuwanta ba ma ita kanta ba. Yace idza sama'un fatarat, wani wuri yace idza sama'un shaqqat, idan ina rantsuwa da sama yayin da take tsatsagewa. Allah ya ji kan Malam Abubakar Mahmud bin Mida rahama, yace saman za ta tsatsage ne linzulil mala'ikati lil hisab, dan mala'iku su sauka ai kididdigan ayyukan bayi. Allah ya ce wa idzal quburu bu'thirat, idan kaburbura suka tsage suka tunkudo abin da ke cikin suka zama empty, ba kowa duk an fito. Idan aka zo wannan ranan, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, kowace rai a ranan za ta san aikin da ta yi, ga ladanta ta samu, alhamdulillah ta samu ladan. Wa akharat, ga aikin da ta yi jinkiri ta yi jan kafa, ya kamata ta yi ba ta yi shi ba har ya sabuce mata. To wannan ranan, ranan da dangantaka ke yankewa sai wanda aka yi ta domin Allah, ita ce ranar da take fuskantar mu. Duk sanda rana za ta fito, tana tunatar da ke kusanto alkiyama ne, kulli yawmin yaqribuna ila nihaya, duk ranar duniya matsar da mu take zuwa ga ƙarshen rayuwar mu. To duk wannan abin da na faɗi, suna da razana zuciya, suna da nusar da tunani ga mai hankali. To amma akwai wani abin farin ciki kuma a gefe guda ɗaya, shine ba mutuwan ne abun tsoro ba, in an dace fagaracin akan nan, in an dace an je da guzuri, guzuri mai kyau, to mutum zai huta, huta wanda nanan ma wahalallu yake kallon mu. Kuma ta ne malamai na yin misali da mutumin da ya mutu cikin aminci, ya bauta ma Allah, ya tattali yanda Allah yake so, ya haɗu da Allah cikin biyayya gare shi, suna kwatanta shi da ɗan jariri a cikin mahaifiyarsa, kwamfiyatu in an kaɗa shi da mu mutanen da muke duniya. Idan mace tana da juna biyu, yaron nan aikan shi ne a ƙasa, shi yasa an haihuwa ya tangarɗa aka ce ba ta kai yaro zai fito ba, sai ka ji ana sai dai operation, kan shi ne a ƙasa ba ƙafafuwan shi ba, kuma ana ɗaya ki a ciki kuɗi, kuma baya ma yake kallo ba gaba ba, a cikin uwa haka yake kwanci. Amma haka Allah ke azurta shi da abincin shi, shi yasa galibin mata suna da juna biyu ba su al'ada, wannan al'adan shi Allah ke sarrafawa ya maida shi abincin dan tayi a cikin sa, yana cin abincin shi lafiya lau da yanke mishi. Haka in mace ta haihu bata fa yin al'ada ba, wat ko za ta yi in tana shayarwa baya yin yawa jinin kamar yanda yake a baya galibi, saboda ana cire ma dan tayin nan nashi kasan a cikin wannan. To kun ga lafiya nawa yake rayuwa a ciki, daga ran da ya fito duniya da yake farawa dariya, kuka me yasa, ya ji canjin yanayi, abinci ya yanke, ya ji sanyi ya dame sai an lullube shi da ko an tsake cikin tufafi a cikin uwa, hankalinsa kwance. Suka ce to wannan kwanciyar hankalin da jinjiri ke da shi a ciki ba shi da bambanci da muminin da ya bauta ma Allah ya mutu da imani, jira kawai yake a tashi kiyama ya more. Ina fata mun fahimci wannan. To da wannan yasa na ɗauki wasu gaɓoɓi guda goma da nake so magana a kansu a taƙaice, wanda za mu ɗauke su a matsayin tattali da guzuri domin wannan rana da take fuskantar mu. Na ɗauke su ba don su kenan ba, sai dai ina kyautata zato, galibin abin da zan faɗi a nan sun ƙunshi dukkan kusan alkhairan da za a iya faɗaɗawa a kansu. Abu na farko, ina fata masu rubuta su rubuta ko su kiyaye. Abu na farko daga cikin tattali da guzuri da ya kamata musulmi ya yi domin gobe shine mutum ya samu ingantacciyar tauhidi da aqida, saboda ita ce mabuɗin aljanna. Bauta ma Allah da tsara tauhidi a wurare guda uku, tauhidin mutum yana cika ne idan ya samu abubuwa uku. Na farko, ya samu tauhidin rububiyya, yadda da dukkan wani abu da ya shafi halitta yana hannun Allah, annallaha huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbir ki yadda in kin ga wani da arziki Allah ne ya bashi in ke ne mai arzikin ki yadda ba wayanki bane Allah ne so ya bashi in kin ga wani ya rasu yau to ajalin sa ne yayi ba wanda ya sai kace shi kafin yau sannan al-khaliq shi ya halitta ar-raziq shi ke azata halitta al-mudabbir shi ke juya al-amra yanzu muna nan zaune muna jin wa'azi wasu na nan sun fi mu alkhairi amma suna gada asibiti a asibitin shika suna kwance wani wakila sai an daga sai an kwantar Allah ne ya juya haka in yau ana dariyan haihuwa gobe sai ai kukan mutuwa wa annahu huwa abu haka wa abka Allah shi ke sa ai dariya kuma shi ke sa ai kuka to ki yadda da wannan a hannun Allah yake in kin yadda da wannan ba za ki tashi sanda kika shiga matsala ki je ki ce a duba miki ko a baki abin da zaki daura ko ki business ko ki wani kulumboto ba duk wanda yayi wannan ya raba jaha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taka kafan sai je wurin dan duba wance kasuwanci yayi taskaro a'a an dade ba haihu ba an dade ba ya aure ba wai ga miki dan mutu ya aure da wuri shikenan ya ci nasara nawa ne suka yi aure da wuri suka haihu haihu ya zama musu fitinar wata kuma ta zo daga baya Allah ya bata mai albarka har bayan rayuwarta a hannun Allah yake in dai an san ba dogon buri da kwadayi aka sa ma rai ba kuma Allah da manzansa aka yadda su zaɓi ba san rai ba to ayi hakuri lokaci zai zo in kuma mutum shi ya sabbaba mu kashi to ya gyara to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wurin dan duba ko kahin wanda zai kulumboto ya ce ga qur'anin nan a raba biyu a taka rabi da dama rabi da hagu a karanta wannan zikirin ko wazifar da za mu bada ko an bari a garin Kaduna a kusa da unguwarmu karfe 1 na dare wata mata ta zo da babban mota da wani saurayi a motar ta sashe tsallaka cikin makabarta ba san da mai gadi ba mai gadi ya ji kip kip ana tonan kabari da ya fito ya haska da toci da sai ga an danna wani abu a kabarin matar tana ce mishi zo mu tafi zo mu tafi zo mu tafi saurayin ya zo da gudu ya shiga mota ta ja mota ta ja motar suka tafi macen da ke tsoron kyankyaso amma ba ta tsoron Allah ta ce zo mu tafi da suka tafi video clip din yayi ta yawo na tsammani wasu kusan gani ina tsammanin har yanzu na duba na iya ganin shi a waya na a kusa da unguwar mu ya faru na san har wurin a makabartan ni da ni an rufe mutane ban san iyakansu ba da aka zaro sai ga kibiya ne an kona ta a wuta an yi canfi da tsafi an samu kunama an huda kunaman ta tsakiya sannan aka huda wata laya ta kasan kunaman sai aka bizne da ya dauko ya bude layan ya farke sai gashi a ciki an rubuta cewa ya Allah ka raba alhajwani da hajiya wance kamar yanda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim sai rude ka ne kake nema ne kake nema ni ko na ce to arɗibo dukiyan wane da hajiya wancan da duniyan baki ɗaya a baki me zai faru bayan shi mutuwa zaki wallahi tallahi al'azim nayi mun yi jana'izan matan da sauri akai aka rufe ta a kabari kafin lokaci saboda bala'in da mutane ke faɗi a kanta kan gawanta wasu suka zo suna tsine mata suna mata Allah ya ni da ni akai jana'izanta muna makabartan mijinta ya zo ya ja ni gefe yake ce mun wai wani abu ne nace me yake abu aleda nace ai to mu ko ba gida man na dauka ina so ya ce ko ai mata sadaka ko wani abu sai ce a a attachment ne gashin kanta da tai attachment ta mutu da shi karin gashi tai ta mutu da shi yanzu an cire gashi ne ake ta gardama a gida wasu na cewa wai a rufe a gida wasu sun ce ko za a sa a cikin kabarin a rufe ta tare da shi nace mishi to ni ba a tambaye ni fatawa kafin ta dora gashin ba dan haka ba ni da fatawa a yanzu da sun tambaye ni kafin ta yi sai in gaya mata Allah ya tsine ma mai yin wannan to amma tun da yanzu ta faru ni ban san ya za a yi ba in Allah ya so zai yafe mata in ya so kuma shi ya san yadda zai yi da ita tauhidi ɗan uwa musulmi shine farko kuma shine karshen al'amari in za ki rasa komai a duniya kar ki rasa Allah kar ki rasa Allah kar ki rasa Allah to ki yadda da Allah tauhidin rububiyya komai na hannun shi a duniyan nan wai ni ce miki je ki za ki gani ki ce Allah zai sa an ga alkhairi an gama tauhidul uluhiyya kadaita Allah da bauta yan uwa musulmi kadaita Allah da bauta kar a hada shi da kowa ku mata ne na gode ma Allah za ku kuku kowa fahimtar zafin shirka duk yanda mace ke da imani yanda take da saukin hali da nagarta a sanda aka ce za a shigo da wata sitarayya a miji daya da sauransu a dabi'a ta dan adam sai dai imanin ta yasa ta iya controlling amma dole kai da za ta ji ba daɗi a ranta kuma dole kai mata uzuri akan wannan dai ita ma dan adam ce to irin wannan kishin da har ke sa wasu daga cikin mata ke daukan makami su kashe mazajensu ke sa wasu su poisoning su sa mu mazajensu guba a cikin abinci su mutu to ku kaddara wannan fa mijin nan fa bata same shi ba sai da zama yana da ikon da zai iya auranta saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da auren in ba iko ba manni safa aminkumul ba'ata falyatazawwaj sai da ya zamto ya yi haƙoran 32 ya tara ko dai talaucin shi sai da ya tara wani abin da zai ke dukiya ne sannan aka yi mai aure ko mun talaucin shi ke kin gashi ne da shi to amma fa Allah ku kaddara Allah fa shi zai samar da halitta shi zai azurta ta kuma a ce bai isa ba dan Allah za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ko gwamnati ne ka nemi kai gwamnati cikin gwamnati sai inda karfinsu ya kare sai inda karfin ga zariya nan kun gani ga zariya nan karamin misali da aka nemi ayyub da aka yi ba ta kashi yanzu me ka gani kuɓe aka mai da gidajen saboda yunkurin za a yi gwamnati cikin gwamnati to ina kuma ga gwamnatin Allah wanda shi ne sama da kowa to tauhidi shi ne tattali na farko kuma duk wanda ya mutu ma Allah da tauhidi to insha Allah zai shiga aljanna duk wanda ya je ma Allah da tauhidi to zai samu aljanna shi yasa sahabbai wasu ma suka musulunta da safe kafin yamma su mutu kuma annabi ya musu sallah kuma ya ce ɗan aljanna ne ba su taɓa sallah ko guda ɗaya ba amma da yake tauhidi ya samu sai gashi sun shiga aljanna ku kankame shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ku kankame kadaita Allah da bauta kar ku canza wannan shine guzuri na farko da ya kamata duk musulmi yayi a matsayin tattali na haduwa da Allah madaukakin sarki abu na biyu daga cikin abubuwan da ya kamata ne tattalin su a bani lokaci malam dan sayin da zan yi arde nawa ke tashi
Allah ne da kwata
sha dai da kwata insha kai ban iya ba mama ban iya wuce awa dai ina karatu masu bibiya na social media da kafafen sadarwa da wuya ku ga na wuce awa daya to amin ya Allah za ku samu kila minti 30 mun yi sa'a nan gaba tattali da biyu ƴan uwa musulmi shine tattali guzuri na sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu na farko da za a yi mabawa akan sa hisabi akan sa shine sallah in te kyau komai zai sauki in ko ta samu tasgaro to an samu matsala dukkan wata shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa aka saukar mishi da azumi yana ƙasa aka saukar da ayoyin rabon gado yana ƙasa aka saukar mishi da ayoyin abin da ya shafi auratayya da sauransu amma da za a bashi sallah sai da aka dauke shi aka haude shi sama dan al'amarin ta ba karami bane. Allah da kanshi ya bada labarin subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. To ki kiyaye sallah. Menene kiyaye sallah? Abu biyu ne kiyaye sallah. Na farko yin ta akan lokacinta. Allah subhanahu wa ta'ala yace inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. A wani wurin yace hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ma'ana ki tsare ta a lokacinta, karki jinkirinta. Allah ya zargi masu jinkirin sallah da rafkanuwan yin ta, kuma ya nuna suna fuskantar barazanar shiga wuta da yace alladhina hum an salatihim sahun. To ki kiyaye sallah, karki wasa da ita, ki yi ta akan lokaci. Na ce abu biyu ne ko? Na biyun shine ki yi ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Karki rinka sallah kina tarin to ni ko wance ta turo min kudin kayan nan kuwa. Far kina aidara ce ke mi komin wayan nan, kin san fa yar banza tana da saurin bashi, zuma ce sai da wuta ba ni in kira ta. Subhanallah, kina kiran wanda ya fita arziki ne, me ya tashi hankali? In kina tanin wani ya miki, to wanda ke yin shi kike gaban shi, sai kuma na tada hankali. Shi yasa wani malaminmu yana dawafi a Saudiya, sai wani ya ce mai ga wani his excellency can, ko za mu yi, za ka yi mishi magana kanka za ka za an koma gida? Sai ce mishi amma kam ka ban mamaki. Ya ce why his excellency ga wannan ɗakin, in kai kana nema wurin shi je ka roƙe shi, ni zan roƙi mai ɗakin. Sai ce ma malam wai ku matsalan ku kenan, kun cika ƙarfin tawakkali. Sai tafi ya bar shi ya wuce wurin his excellency. To har a yanzu da nake muku magana, arzikin da Allah ya ma malamu ko rabin sa bai ba. Malamu ya zama duniya na jinsa, kuma Allah ya bashi duniya. To in kina sallah ki kaddara duk matsalanki kin tazo ƙarshe. Tun matsalanki Allah sallallahu alaihi wasallam idan abu ya tada mishi da hankali, duniya ce mai kunci, sallah yake shiga. Yace ju'ilat qurratu ayni fi salah, an samu sanyin ido da kwanciyar hankali a sallah. Idan ran shi ya baci aka cutar da shi, sai kira Bilal ya ce da shi arihna biha ya Bilal, kira mana sallah mu huta mu samu sanyin zuciya mu je fadan Allah a warware matsala. To ki yi sallah, ki kiyaye ta, ki yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Sannan ki gane yana da hatsari rashin koyon sallah, yana da hatsari. Sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam guda, sai da sunan shi ya bace a cikin sahabbai aka koma ana ce mishi al-musi'u salatu, mai munana sallansa. Amma asalin sunansa shine Khallad bin Rafi' bin Malik, amma sai da sunan shi ya bace saboda abin da ya faru ya girgiza hankalin mutane. Me ya faru? Annabi sallallahu alaihi wasallam na zauna masallaci, shigo masallaci, ya sallah shigan irin sallan da yawa yau irin ta muke yi. Sallah a gurguje sharp sharp, yar faki ba yawa, aba da ni ba, ba lada. Yar faki ba yawa ba lada, ni dai haka na sani. Mutanen faki su yi mun hakuri. To ya irin wannan sallan, sai ta zo ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi assalamu alayka ya rasulullah, aminci Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya amsa mishi ya ce amma irji fa salli, koma ka je kai sallah domin ba kai sallah ba. Ya koma ya sake yi irinta, kun ga ya nuna bai sani ba ne. Kai an takaice muku a na uku da ya zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi koma ka je kai sallah, ba kai sallah ba. Ya ce na rantse da wanda ya koka da gaskiya ban iya sallan ba, koya min kawai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya koya mai sallah ya gani. To kun san me yasa na kawo muku hadisin? A ƙarshe hadisi na cikin Bukhari, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inda ka mutu kana irin wancan sallan ba za ka shiga aljanna ma aflahta, ba za ka rabauta ba. Haka ya ce mishi. To ku kiyaye sallah. Kiyaye sallah ya shafi na farko muka ce yin ta akan lokaci, na biyu mene? Yin ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Tattali na uku, yan uwa musulmi, alqur'ani. Al-Qur'ani inda Allah ya zabi wani abu ya fi alkur'ani daraja da shi za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da Allah ya ga dama ya so ya sa alkur'ani ya fi kowane littafi kima da matsayi da kyauta, sai aka ba manzo Allah shi. Shine littafin da duk wanda ya lizimce shi Allah ba zai batar da shi ba, shine mafi duk wani zikiri da zaki bai kai shi ba. Sannan shine littafin da karanta shi Allah ya faɗe shi da cewan kasuwanci ne da babu faduwa. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Allah ya ce wanda suke tsayi da sallah, suke ciyar da dukiyarsu a fili da boye, suke karanta littafin Allah, to suna fuskantar wata kasuwanci wadda ba a faduwa a cikin ta, babu asara, 0% risk. To alqur'ani yana daga cikin abinda ake son ke zanto kina karanta shi, kuma wani abin sha'awa da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mahiru bil qur'an, wanda ya zanto gwani na gwanaye mai iya karanta qur'ani ya shiga ya fita a cikin sa ma'a safaratil kiramil barara, yana tare da mala'iku masu daraja da suka rike qur'anin a baitul izza kafa a saukar da shi tsawon shekara 23, darajar shi kenan. Amma wallazi yaqra'uhu, wanda yake karanta shi, waya ta'ta'u fihi, yake inda a'udhu mutunna awa'u a'udha a'udhu billahi, kun ga aidan wahaya da koyo ko wa huwa alaihi shaqun. Allah sallallahu alaihi wasallam yana bashi wahalan karatun, yace shi ma ya kwantar da hankalin shi, falahu ajran lada biyu gare shi, Allah ya siya wahalan kuma ya bada ladan harufa. Musulmi fa bai asara inda ya san ciwon kanshi. To ku yi alqur'ani, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'ani, ku karanta alqur'ani. Me yasa? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi, zai zo ran alqiyama ya ce ci mu abotan shi masu karanta shi, in kin haddace shi gode mu Allah, rike shi ta maukarki saki, in baki haddace ba kina baki ci gaba da koyo, kina kuma yi kina tusawa, ce idan daga alantara zuwa nasu yi ka iya rike su, Allah zai iya miki rahama sanadiyarsu. Kadde a wayi gari kina iya daukan wayanki ki bude, amma baki iya bude littafin Allah. Daga cikin alkhairin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na aikin ƙwarai na mutum, shine mutum ya mutu a cikin gadon shi a tadda akwai alqur'ani nashi na kanshi da ya bari a matsayin gado, wannan nasa Allah ya gafarta mu mutu. To wallahi yanzu ba Allah ya tsare ba, da yawan mu sai dai mu mutu mu bar wayan hannu a matsayin gado, wasu ma har wayoyi biyu hadda mai uku, amma qur'ani naki na kanki, mutum ya balaga bai da qur'ani na kanshi, kai akwai gyara, akwai gyara. To a same shi a karanta shi, yana daga cikin tattalin da yake ceton mutum ranar alkiyama, tun ma abocin shi na kabari qur'ani ke roƙan ya Allah, in an tashi kiyama wani ɗan wance jikan wance, Allah ka bani cetonta ranar alkiyama, abinda qur'ani zai ta miki kenan, amma fa in kin rayu tare da shi a nan gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama zai kai ƙaran wasu mutane, zai kai ƙaran wasu mutane wurin Allah saboda sun nisanci alqur'ani, ko nisantar shi ta kin karanta shi ko kin aiki da shi. Ga ina a suratul furqan, Allah ta'ala ya ce wa menene, wa qala ar-rasul barakallahu fik, matan zariya fa akwai su da qur'ani, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha al-qur'ana mahjura, Allah ya miki albarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'al qiyama rana ne da annabi zai kai karan wasu gaban Allah, kotun Allah, kuma wanda ya kai sammacin su shine annabin Allah, dan Allah zai isa sha, annabi ya kai sammacin mutum gaban Allah. Menene laifin su? Zai ce Allah su ne waɗanda suka rike qur'ani abun guje ma, ba su karanta shi, ba su aiki da shi. To kar ku yi sakaci da qur'ani, riko da qur'ani tattali ne dan gobe, watsi da qur'ani wallahi zai gadar da nadama tun a nan duniya. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, wanda ya bada baya ga alqur'ani bai karanta shi, bai aiki da wa'azi, to Allah ya ce tabbas sai mun samu wata rayuwa ta kunci a nan gidan duniya. Wa nashuruhu yawmal qiyamati a'ma, ran alqiyama kuma zai tashi makahu dulum baya gani. Wa qala rabbi lima hashartani a'ma, zai ce ya Allah me ya faru ka tashe ni makahu, wa qad kuntu basira, alhalin a duniya ina gani raɗau, sai Allah ya ce da shi kazalik gaskiya ne kana gani a duniya yau kuma kai makaho ne amma abin da ya faru shine atatka ayatuna ayoyin mu sun zo maka ga qur'ani nan kake amsa fa nasita ha sai kai watsi da su ka manta su wa kazalika alyawma tunsa kamar haka yau kai ma za a kyale ka a ce mance da wani ana nufin ba san da shi bane a'a ka kyale fita sabgan shi to wannan ko Allah ya fita sabgan shi ko kun san ba za ce mai dadi abu na hudu a gurguje daga cikin tattali ɗan uwa musulmi tattalin sadaka ta fuska abin da ya safi ciyarwa da sadar da zumunci kun gane ko sadaka kun kan yin sadaka tana kashe fitina tana kuma tunkuɗa bala'i da musiba duk wanda ke cikin wani sadaka Allah ya ƙara ma garin zaria albarka mu dai mun taso anan mun gani ba mu tadda iyayenmu marwata ba wallahi wallahi ga gidanmu na rinin tsiwa wurin gidan mariga rinin tsiwa talban zazzau har yanzu akwai bishiyar mangwaro a cikin gidanmu tun muna yara take har murna muke mu ga tayi iyaya ba dan mu sha ba fa sai da mun san kwano duk makwabtan zagayen mun nan kowane gida sai an zuba mana ku kai gidan wane to mu kuma murnar mu shine za a ba mu tufici haka mahaifinmu in yi noma tarakta za ki shigo da kayan abinci to duk gidan wane tumatir ne rake ne masara ne kowane gida da nashi to duk inda aka ce ka kai ko aka ce ka je ka sanar in Allah da zaka dawo da farin ciki kwabo ne ko sisi ko sulejiyar in ka samu sulejiyar ka more to wannan abin yana da alkhairi kar ku bar shi wallahi ko jiya sai da na gaya ma wani hakimi da muke magana a garin Kaduna da shi nace wallahi ni garin Zaria yana ban sha'awa saboda duk yanda zamani ya lalace har yanzu Zaria alhamdulillah mu da dan sauranmu to dan Allah ku rike mana wannan mutuncin da karisma dan Allah saboda karfin na hannunku ne ku mata wallahi muna alfahari da ku muna jin dadin ku kuka raine mu ni dai ina gode ma Allah da yini a Zaria wallahi har ji nake kamar in ni ba dan Zaria bane ba zan iya rayuwa a wani wuri ba to a rike wannan ai sadaka kar ai rowa abinda ka samu nan zaka bar shi an gane ko sannan kuma ai zumunci wancan sallan da na faɗa hada da sallan dare ai zumunci ba sai an maka ba wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi ƙara yace ƴan uwana ba su kyautata mu ina sadar da su suna yanke mu ina kyautata musu suna munana mu wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai hakuri ka ci gaba in dai abin da ka faɗa gaskiya ne to Allah zai fifita ka akan su kun gane ko ai zumunci ba shine an maka kai mun ba kamar bikin ku na mata kaga wata ta haihu a ce to ki dinka wannan ta ce ke an kusa wancan fa ta kusan sauka shi zan bata an kawo mata ita ma ta fara lissafi wannan rata baya wai abun ya koma walbanu walbaka to amma fa ba haramun bane a shari'a wannan abun da kuke ba haramun bane kun gane ko at-ta'awun ne taimakekeniya ne amma kar a mai da shi dole in wancan ta kawo miki ke ma kin haihu baki da shi ta yi hakuri sarki ce ki ga ɗan banza na ba ta holan tana ba ni wani batik mun banci magana kada ta mai da shi haka amma dai dan wancan ta yi an mata wannan ba matsala ba ne mu shari'a bai hana ba amma mai da shi dole ko a rinka aibanta wani dan bai yi ba ko dan ya gaza yin yanda aka yi tsammani shine matsalar me yasa na hada muku waɗannan abubuwan guda uku a matsayin gaba ɗaya shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisinsa na farko da ya faɗi a garin Madina lokacin da ya shigo Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam kalli mutane gaba ɗaya yace da su ayyuhan nas ya ku mutane silul arham ku sada zumunci wa atimu ta'am ku ciyar da abinci wa sallu bil laili ku tashi ku yi sallah cikin dare wannasi niyamun alhalin mutane na bacci idan kuka yi haka ni annabi ina tabbatar muku tadkhulul jannata bisalam za ku shiga aljanna cikin aminci shikenan tattali yayi riba ni dai yanzu a tabbatar mun zan je aljanna ko gida bazan koma ba wallahi sai dai in roki Allah ya sa iyalai da dangi mu hada a can Allah ka gaya musu ni na tafi kuma ka taimaka su iso dan aljannan ta yi dadi insha Allah duk za mu hada a can ku dai ku mu dage ku mu dage kuma dage kar mu zunubi mu ji tsoron Allah mu yi tauhidi mu yi da'a kada tunaninmu ya zama wai da sauki ko da wahala a'a me Allah yake so ba kaɗan ba yawa Allah ya ce a tsaya mu tsaya wanda zai zage mu ya zage mu dan mun tsaya inda Allah ya ce wanda zai yabe mu ya yabe mu dan Allah inda Allah ya ce wanda zai ba mu ya ba mu wanda zai hana mu ya hana mu ku yi hakuri ayi hakuri 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 dai hakuri dai hakuri kar a saba mu Allah hakuri akan jaraba wanda Allah yi kar a sauka daga layi wallahi Allah na da rahaman da tafi karfin bukatun wallahi kuma yana raba ta ga hadisi na cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran alkiyama Allah ya halicci rahama sai ya kasa ta gida 100 ya rike ta 79 a wurin shi 100 ba daya guda daya ne kacale saukar a duniya duk wani mutum da kuka gani mai rahama mai kyauta mai jin kai mai taimako a cikin wannan 1% din ne Allah ya sanne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin ta ne aka ba dabba ma sai kaga ta taka dan tanye kuka sai ta daga shi saboda tausayi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to sauran 100 ba dayan ran alkiyama Allah zai saukar da su yi bonanza wa mu'mini a ranan har sai shedan ya rinka daga wuyansa yana tsammanin za a ce kai ma zo ja'iri an yafe ma ban kwatanta da wuya na ba dan ba son kama da shedan mama ta ce kwarai an gane ko to insha Allah mu dai da gaske kun gane ko mu dauki Allah da gaske mun gaskata Allah zai gaskata mu Allah baya ruwa Allah baya zalunci to mun ji wancan hadisin gaba ta nawa ta biyar yafiya da hakuri yafiya da hakuri na hada su wuri daya saboda garwa shine suna da wuta suna da wuta suna da zafi ku mata ne bari muku misali ɗaya da nana Aisha Allah ya kare da a gare ta kazafi akai mata na sharri aka jingina mata abinda mumina ma yanzu bai dace a yi mata ba amma aka kai gidan annabta dama ko wadanda duk yanda abu yake su kuma so suke su bata ku duba ku gani aka zo fa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu shakka game da ita dan sai da yazo yakan shiga ya gaishe su ya zauna hira da su amma sai dai daga daki yace labule yace kin kwana lafiya ya kuke sai ya wuce sai da rinka cewa in fakin san kin yi kituban mu Allah zai karbi tubanki shekara 16 daura miki wannan bala'i shekara 16 ya albe ne za ta ji kun gane ko to sahabbai fitina ce in ta tashi zuwa ku sai ta raba hankalin mu'mina daga ciki akwai wanda suka ce manzo Allah iyalinka ne kawai ka ji tsoron Allah ka rike ta ai Allah sai ya faɗa ma komai kawai ka yatsi da wannan magana wasu sun faɗi wannan wasu kuma suka ce to ko da dai kazafi ne a tsarkake gidan annabta kun ga kowa ce ce wannan sai ta kullace ka rai me kake nufi a cikin wanda suka faɗi haka akwai danta Abdullahi akwai danta danyanta Asma'u Abdullahi bin Zubair ana ce mata ummul mu'min ummu abdullah ana ce mana Aisha uwar Abdullahi saboda shi Abdullahi ko san danyanta ne ita ba ta haihuwa ba danyanta ne kamar ita ta rike shi to kin ga dole ki ga wannan yaron in rike ka in ci kashin ka har da kai kake tunanin wai a tsaftace gidan annabta duk da shi ma fa imani ne ya kai shi saboda ai ya san ko fitan ta gidansu za ta dawo shine abin da zai dama jangon amma imanin sabai ya wuce dangantaka ba su kallon wannan to a ƙarshe dai tace da shi la ukallimuka abadan har ummutu bazan ƙara ma magana ba to ana nan a ta girma sa Abbas Allah ya kare da a gare su daga cikin manyan sahabbai wata rana suka zo suka yi mata sallama suka ce muna neman izini mu shigo manzo Allah ya rasu lokacin ta girma ana dukul mu shigo tace udkhulu suka ce kullina gaba ɗayan mu tace dukan ku bata sa akwai Abdullahi tare da su ba dama sun dauko shi dan su yi sulhu ne kun ga bayin Allah suna shigo tana ganin shi kawai sai ta miƙe za ta shige ta kyale su to da suka fara mata kirari suna tsoratar da ita Allah ina kike tsammani a samu karamci da yafiya in ba gidan annabta ba idan uwar mu'minai ba ke karamci ta watsar ba su waye za su yi koyi da su in wanda annabi ya jinya ɗakin ta ita ce likitan farko ta ƙarshe ta annabin Allah in ba ta yafiya ba wa kike tsammani uwar mu'minai kuma ya koyi da ku ai sai ta tsaya sai ta fashe da kuka tana kuka tana cewa nazartu wan nadru shadid wallahi ba kance nayi bazan mai magana ba kuma ba kance ne tsanani su kuma suna cewa to Allah da kike ba kance da shi shi zai yafi a ƙarshe ba su fita ba sai da tace ta yafe mishi sai masa magana to kun ga imani kar ku yadda a rufe ku da kabari kuna kullatan wani a ranku bai da kyau bai da kyau ke in Allah ya kullace ki ba za ki tsira ba ba a ce ki mai da kanki sakarya ita cutar da ke ba ta yin da aka ga dama da ke ba haka ake nufi ba amma dai kar ki rike wani ya zamto wai akwai musulmin da zaki kalla kina jin alabam zaki gani a'a wannan ba dabi'a mutanen kirki bane ba haka in ma sakarci ce miki zagaye sakarci ki gane inda matsala yake kyale ta da matsala ta ci gaba da rayuwa ba kake gaba da ita abu da na nawa na shida makwabtaka daga cikin abin ake tattali da shi can na haƙuri da na faɗa Allah na ce tattali muke ai guzuri muke ko Allah ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah na ba masu haƙuri ladan su ba tare da kididdiga ba to tattali ne mai kyau yin haƙuri da yafiya Allah ce wal ya'fu wal yasfaku ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya yafe muku ne to ku yafe mu Usman makwabtaka da yawan mu muna cutar da makwabtan mu da yawan mu muna cutar da makwabtan mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace malaika Jibril bai gushe ba yana zuwa mun har sai da ni tsammanin kafin ya gama zuwa za a ce mun idan makwabci ya mutu makwabci ya ci gadon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bai da cikakken imani bai da cikakken imani bai da cikakken imani sabai suka tsorata suka ce ko waye wannan ya tade yi asara wane ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da makwabcinsa bai samu natsuwa akan zai iya cutar da shi ba amma mu yanzu da yawa muna tsoron makwabtan mu sai ki ga ana ke yi shiru fa in su wani suka je sai su lalata magana subhanallah bai kamata a samu haka ba a gurguje abu na bakwai biyayya ga iyaye biyayya ga iyaye tattali ne mai kyau na shiga aljanna duk arzikin da zaki samu a duniya duk abin da zaki zama a duniya iyayenki ne sanadi baki saki zama wani abu sai da iyayenki suka zama sanadin zuwanki Allah ta'ala ya hada haƙƙin shi da haƙƙin iyaye a wuri daya yace qada rabbuka alla ta'budu illa iyya Allah ya zarta ya yanke cewa kar abauta muku sai shi kadai wa bil walidaini iyaye kuwa ihsanin a kyautata musu Allah ya sani zaka wahala wurin yi ma iyaye da'a akwai wahala to amma duk wahala ka bata kai wahala da su suka sha da kai ba su suka wahala da kai tun san su san kai waye tun mutun na ciki suke dawainiya ba su ma san mace ce ko namiji ba suke shan wahala zai rayu ba zai rayu ba ake wahala mai juna biyun za ta rayu ba ake dawainiya da ke to sai Allah ya girmama wannan nauyin sai ce a kyautata musu kuma Allah ya san in suka yi tsawon rai za su samu rauni za su yi jinya tsufa zai kama su za su yi maka abin da yake kama da yarinta Allah ce duka jure in ma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma in Allah ya tsawaita rai da kai ɗaya daga cikin su ko duka biyun suka girma suka tsufa suka ga shekarun tsufa fala taqul lahumu uffin karka kuskura ka gaya musu mafi kankantar magana da ke nuna raini ko gajiyawa karka kuskura ka nuna ma iyayenka dan wallahi taɓewa ne wala taqul lahum wa ufir wala tanharhum ka kai musu tsawa ko me suka yi ma ko fa ba musulmai bane wannan hukuncin da kuke ji ba ko da fa ba musulmai bane ba fa ko a usasa suke zama suna da wannan haƙƙin wai hakuri kila yanzu usasa mun fara yawa ko an na sa akwai tauri a wurin insha Allah wata rana sai an yi masallatai a gobe mu je zuwa insha Allah malama ya ce da su Allah ya mana jagora ai muna so a shigo ne to wala tanharhuma wala taqul lahumu uffin kakkai musu tsawa kakka gaya musu magana mara dadi wa qul lahumu qawlan karima ka gaya musu magana ta karamci duk inda kaje duniya ko shugaban kasa ka zama in mahaifinka na nan yanda yake duk inda yake ka ce wannan ne mahaifina kuma kai albahari da shi a duniya wa fid lahumu janahad dhulli min arrahma ka shimfida musu fukafukan rahama in Allah ya baka kai musu kana ce tsohuwa ne yanzu za ta sa leshin 35,000 ki sa mata ta yi bawali a ciki a san tana da yadda ta nuna ta haifi wallahi wallahi ni uwata ta rasu ne gurin tana raye na kawo haka wallahi ne guri da ta ga abu amma alhamdulillah duk da haka mun gode ma Allah rahama ya sa Allah yi haka tunda ta mutu da kalmar shahada to ina gaya muku duk wanda ke da iyaye a duniya ko wallahi kare wasa da su hanyar zuwa aljanna ne wafid lahum janahad dhulli min arrahma ka shimfida musu fafukan rahama su ji dadin ka a duniya ka kyautata musu musamman ku yaya mata ni fa na gama yadda duk wanda ya kuma ci haifi arziki wallahi in kana da yan uwa mata ko kana da yaya mata kana da arzikin duniya da lahira ni ba wanda zai canja mu wannan tunanin saboda ni victim ne ni beneficiary ne na wannan yan uwana mata sun mun gata suna kan mun gatan da baran iya saka musu ba wallahi baran iya biyan su ba baran iya ba sai dai ko in musu addu'a to wannan na ciki na san a da san mutanen da su hudu ne mahaifiyarsu ta haifa mata ne mahaifiyar ce tsawon rai ta kai yanda har pampers ake sa mata da kala da sauransu wallahi haka suka yi bitin suka roki mazajensu su rinka zuwa suna sati daidai kwana biyu a wurin ta su da kansu suke so su jinyar mahaifiyarsu haka suke rotating in wannan ta je kwana biyu sai wata mai zuwa wannan ma haka suke juyawa mahaifiyar na ce musu ku yi hakuri ban so na wahal da ku ba Allah ne ya kaddara sai su fashe da kuka sai dan Allah ta daina fadi to haka wannan shine haihuwa wannan shine haihuwa kuma kai ma zaka so ai maka zaka so ai maka to guzuri ne na zuwa aljanna wani ya zo ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ce mu sayyidina umar nayi babban zunubi ya fadi zunubin mai girma yace mahaifiyarka na raye yace to ka kubuta je kai mata biyayya in kai mata biyayya ka wuce wurin mahaifiya fir'auna dalilin dade wuce ba halaka shi ba biyayya ga mahaifiyarsa ce a tarihi da malamai ke kawo to wannan yana ciki yi ma iyaye biyayya yana daga cikin abin da ke sa a samu dacewa ta duniya da ta lahira kuma wallahi idan iyayenka na ma addu'a duk wanda zai ika duniya wahalan banza yake ko wani rintsi ka ni dai ban taba shiga wani rintsi na sa mai fina mu addu'a ban fita ba to ku gaya ma iyaye su muku addu'a duk abin da kake nema sa iyayenka su yi ma addu'a duk duniya ba wanda zai maka addu'a ka dace kaman su na ga bidiyo din Malam Kabiru Gombe Allah ya kara masa lafiya na daura shi a kan ina na Facebook ko da na duba shekaran jiya kusan mutum 900 da wani abu suka kalli bidiyon magana yi kuma akan biyayya ga iyaye Annabi Musa alaihi salam kamar yadda malam ya kawo a wa'azin yake cewa ya roki Allah ya nuna mishi waye makwabcin shi a gidan aljanna sai Allah ya ce ma Annabi Musa ka zauna duk wanda ya wuce ta gaban ka shine makwabcinka a gidan aljanna sai ga wani saurayi ya zo ya wuce sai Annabi Musa ya tashi bi shi a baya lokaci ko ai mun zo ku ya hakuri Annabi Musa alaihi salam ya bi shi a baya suna zuwa yace sai ya ga ya shiga wani gida ya fito da wata tsohuwa tsohuwa ce sosai ya fito da ita ya gyara mata jiki sai ya ciro wani abu a cikin kaman takarda sai ya bude ya murmusa da hannunsa sai yana bata a baki tana ci da ya gama bata ya dauki ruwa ya bata ta sha sai ga ta daga hannu ta yi addu'a sai ya dauke ta ya maida ta sai ya zo ya fita yana fitowa sai Annabi Musa ya tare shi yace tsakaninka da Allah wace ce wannan yace mahaifiyata ce ya dauka ki la zai tuhume shi da wani abu yace mahaifiyata ce yace me kai mata yace wan tana son hanta ne yana cin wurin bugabugan shi na rayuwa kakkai da wani abu shagaltar da kai kuna mitin kuna kaza iyayenka na a'a ka samu lokaci ka zo ka zauna da su kai kaza in suka nemi abu in dai ba na wajibi na Allah ba ka yanke kai musu da'a zaka fi ganin albarka a cikin abin da kake yazo yace tana son hanta shi ne na kawo hanta na murmusa mata sai ba ta tace ita gama na ba ta ruwa yace naga ta daga hannu yace addu'a ce mun yace tun tana da karfi da lafiya tana mun addu'an da karfi yanzu har muryanta zai iya fita sosai yace me ta roƙa maka yace kullu sai ta roƙi Allah ya sa makwabtaka da Annabi Musa gidan aljanna yace na rantsi da Allah Allah ya karba addu'anka ni ne Annabi Musa kuma Allah ya gaya mun kaji kaji a wanda ya faɗa to ai tattali ta wurin iyaye ƴan uwa musulmi abu na kusa da ƙarshe zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki suwaye mutanen kirki wanda za su kusanta ka da Allah wanda ba za su soka dan abun duniyan ka ba in kai kuskure za su nuna maka in kai gaskiya ko kowa yakika su za su tsaya da kai an gane ko to wannan guzuri ne ta zuwa lahira mai kyau hadisi na cikin sahih al-bukhari imam al-bukhari yayin mawabi kusan da guda ya masa babu sana'un nasi 'alal mayyit babun da ya magana akan mutun ya mutu mutanen kirki su faɗi wani abu game da shi ko sharri ko alkhairi aka wuce da gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace waye wannan aka ce fulan wane ne sai mutane suka rinka mutumin kirki inna lillahi su wancan za su ji mutuwa waye wancan nan maraini yace da ya rike kun gane magana za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kamar yadda Alhaji Ahmadu cancan gira nan da ya rasu ni na ci wanda suka je makabarta jana'izan shi muna tafiya aboki na ce mun wallahi a gidan nan da muka wuce ya ji wata tsohuwa tana kuka tana cewa cancan giya mutu ya za mu yi ga azumi na zuwa saboda ita gatanta azumi cancan gini sai na ce da ka gaya mun da mun koma mun haƙurta da ita mun ce ta dogara ga ubangijin cancan giya ba zai tozarta ta ba an gane ko to saboda haka aka wuce daga aka faɗi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat 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 ta tabbata sai da Umar na wurin kuma ya ji abinda annabi ya faɗa ya ji abinda mutane suka faɗi ya shiru yana tunani sai aka wuce da wata gawan kuma amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuma waye aka ce wane ne sai mutane suka fara wai kaman a ce an yadda kwallon mangwaro an huta da guda wai Allah mun gode ma wallahi ni na taba ganin wanda ya hatsari ya mutu kwatsa kwatsa mutane ke ta murna wallahi ni na da ido na ga masu murna kuma da tawa ne mutanen kirki nace musu me ya faru suka ce ai garin nan shi shaye shaye shi ya koya ma yaran mu shike sai da kwaya duk kusa yaran garin nan shi ya bata su yau ya mutu ga wasu ce kwatsa kwatsa shine suke murna to aka faɗi mummunan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa ta tabbata anan ne sai da Umar ya kasa hakuri yace manzo Allah menene ya tabbata ne shine yace wancan da uka faɗi alkhairi akan sa aljanna ce ta samu gare shi tattalin sa yayi kyau wannan da kuka faɗi sharri akan sa wuta ne azaba ta tabbata akan shi ku ne kalifofin Allah a ban ƙasa to ki zauna da mutanen kirki domin shaidan mutanen kirki akan kiranan da kika mutu yana sa ki samu aljanna tattali ne mai kyau abu na kusa da ƙarshe tarbiyyar yaya ku tarbiyyar yaran ku ku musu tarbiyya inda ya kamata matakin tarbiyya na farko yana farawa daga ke ki zama mutum mai kirki in kika zama tagari Allah ba zai tozarta ƴaƴanki ba in ko mutum bai zama nagari ba duk yanda ya so ya kare ƴaƴanshi ba za su karu ba wannan ku san da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata bin adama in qata amaluhu illa min salas duk wanda ya mutu a duniya ayyukansa sun yanke banda abu uku sadakatin jariya ko ki bar wata sadaka mai gudana aw ilmun yuntafa'u bihi ko ki bar ilimi da ake amfana da shi aw waladun salihun yad'u lahu ko ki bar da nagari da zai rinka miki addu'a to da haka ai tarbiyyar yara abu na ƙarshe da zan takaita akai shine duk waɗannan abin da na faɗa sai fakin hana idan ki bacci kin dage da addu'a saboda dacewa kokari ne namu amma dacewa hannun Allah yake duk abin da za mu yi iyakan namu mu yi amma dacewan yana wurin Allah to da wannan muke roƙo Allah ya sa mu dace da alkhairi Allah ya dace da mu da abin da yake so ya dace da shi a duniya ya nisanta mu kuma da abin da zai fusata shi a ranar alkiyama abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya kai mizanin alheri wato da lada ta alheri ga iyayen malam ya Allah muna roƙo Allah ya ƙara mana irin su malam masu yawo birni ƙauye domin su tunatar da al'umma abinda zai tasar da su zuwa ga gidan aljanna yanda malam ya zo lafiya Allah ya maida mana shi lafiya Allah ya kare mutuncin malam Allah ya ɗaukaka darajar malam ya Allah muna roƙo iyalan malam Allah ya musu albarka ilimi ya Allah ya dinga farawarwa a ainihin wato kokolon malam yana ainihin ba jama'a wato malam da ya zauna yana karatu kuma cikin nutsuwa kun san wannan majalisi namu mai albarka ba irin malaman da ba mu gayyato ba da wanda ko muke shirin gayyato ba kuma kowa ya zo za ku ga irin usulubin koyarwa da shi saboda haka idan masalan ni na zauna ina muku karatu akwai wanda ko nayi duk yanda zan yi ba zai fahimci abin da nake yi amma in an gayyato wani ba sai ga ya fahimta to saboda haka muke gayyato malamai mabambanta in baka gane na wannan ba zaka gane na wannan to malam da ya zauna yana karatu ba wani hadisin da na hararo kuma sai hadisi
kokari alhamdulillah insha Allah yawa
wato bawan Allah nan saurayi ne dududu ya bar duniya bai wuce shekara 30 da wani abu ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace gobe kiyama idan an tashi Mu'az bin Jabal shine zai tashi shugaban malaman dukkan al'umman nan wato hadisin da na hararo kawai malam yana cikin karatu hadisin da na hararo wata rana wani babban tabi'i ya shiga wani masallaci a cikin masallacin sai ya ga ga mutane duk ana karatu can barayin amma duk mutanen nan in sun gama karatun nan sun wani abu ta shige musu ba sako ba su fahimta ba sai ga sun dawo wajen wani kyakkyawan saurayi yana zaune sai ya ce musu kazani sai su koma cikin murna sai ya ce wannan wai waye wannan sai aka ce mishi Mu'az bin Jabal ne to malam yana karatu ba abinda na hararo sai wannan hadisin to in ka samu ilimi to ka gama komi Allah ya ji kan malam Aliyu na Mangi yace sai ya ce ni kai karatu ko da baka ganin rubutu in ka gane ka wadatu dubi ta Hamisu ta hudu yace sai ban garabo kaman sani ba jama'a wallahi mu rike malamai jiya malam Hijir ne yazo yake ga mana ruwa ne wani ya dage kawai yake ba wani malami sai ya samu daukaka to ka rinka ma malamai hidima al ulama'u warasatul anbiya manzo Allah yace ai malamai sune magada annabawa kai ba ga annabi ba amma in kana tare da malamai kana tare da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma daraja Allah sai da yayin rantsuwa suratul ali imran yayi sheda da kansa da shi da shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azim yace a karke inna dina wai domin ya kafa wannan sheda sai da ya hada da malamai amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhira wa yarju rahmatar rabbi qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina kudubai inda muka samu nutsuwa a yau karatu ne fa kai fata ya Allah in baka samu ba ƴaƴanka su samu in ƴaƴanka ban samu ba jikokinka su samu balle muna fata ki samu danki ya samu jikan ya samu tattaba kunni ya samu hunhun ya samu kai malam ya ƙara min farin ciki wallahi yau wallahi naji dadin zuwan malam to kuma kuma ne to malam wannan wajen shi ne ma insha Allah akai za ku rinka ganin malam Allah ya sa mu gama lafiya amin Allah ya sa mu kyakkyawan karki amin malam Allah ya tsare mana shi da sauran irinsu masu zagawa su karantar da al'umma amin to kun san dai a wannan majalisi muna da menene gidauniya to saboda haka wanda yake zo da gidauniya din nan to fa yi kokari wal fawru da gaggautawa yawa a bayar kaman yanda muka sani dai generator ne wannan majalisi take so ta mallaka na karan kanta tana amfani da na masallaci ne amma wani lokaci yana da kyau ya zamanto muna da na karan kanmu
saboda haka muka sa wannan gidauniya, kuma wannan gidauniya insha Allah za ta ci gaba. Saboda haka wanda bai bayar ba ya kokari ya bayar, kada a tafi a barka. Na ce muku dirhami ɗaya da dirhami dubu suna rige-rige, waye zai riga wani shiga gidan aljanna? Wannan kuma abin da za mu yi amfaninmu ne amfanin kanmu. Kuma bayan haka yanzu malaman da muke gani towa mu ga sun zo cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali, kuma su koma cikin kwanciyar hankali. Saboda haka wanda ya zo da gidauniya ɗin nan a ƙara zagawa, kowa ya bayar. Jiya zuwa jiya muna da aƙalla wajen 13,000. Saboda haka Allah ya saka muku da alheri ya kalla dan gidan aljanna. Wannan tace ya Allah ya koma da malan gida lafiya, don Allah malan ka zo mana damba mai sa'a. Sai Allah sarki, to Allah ya bada iko zamu tattauna da malam, zai san me damba ma mai sa'a. Wannan tace assalamu alaikum malam, wai yana da kyau mutun ya dinga yin sallan isha'i idan zai kwanta? Malam, dan Allah, yana da kyau?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na gode matuƙa da addu'o'i da fata alkhairi, kuma da abin da aka roƙa min, kuma ina roƙon Allah ya muku fiye da abin da kuka roƙa min. Dangane da zuwa na babban munasabar zuwa, ina da amini a nan, Malam Aliyu dan Labaran. Ni na dade ban ga wanda ke tura ni zuwa ga alkhairi kaman shi ba. Ina yawan zuwa unguwan nan, sai dai galibi gaskiya wurin shi nake zuwa. Shi yasa da yawa munasaba ne wannan bata taso ba. Gashi nan ga su malam ni da yanda aka tsara insha Allahu. Ni dai abinda bai fi karfi na ba, babban matsala na lokaci ne. Ina da dawainiya da yawa, amma dai insha Allah indai an tsara Allah zai mana jagora mu ga abinda zamu iya yi. Sannan tambayan da aka yi na batun a loyin sallar isha'i lokacin kwanciya, malamai suna nuna cewa indai yana kai dare sosai gaskiya bai kamata ba. A lokacin da yafi dai mutun ya gaggauta aika alkhairi shine abin da aka bi kwadaitarwa. Yin ta a lokacin ta ba tare da uzuri ba shine abin da yafi dacewa. Wasu ma na ganin cewa in dare ya raba biyu to lokacin ta ma ya fita. To saboda haka nan in kaji ana kiki kaka akan abu, to babba abin da yafi dacewa ka nisanci shubuha. Ka nisanci inda za a zarge ka, shari'a ta ce baka kyauta ba. Da haka dai gaggautawa shine abin da yafi, wallahu a'lam.
Allah ya saka ma malam da alheri. Wannan tace ka san malam yayi farkon a shifidan da yayi mana a wa'azin da yayi mana, ya kadaita ya koyar da mu dai tauhidi, ya kuma ainihin yi mana gargadi game da abubuwa da suka danganci shirka. To wannan sai tace dan Allah malam, mecece ko mecene za a mace ne wato mace ne za su tari a sabon gida, sai aka ce ana yin turki. Saboda duk inda ka je da aljanu, malam ya hukuncin haka?
To turke ban san menene turken ba, a ma'ana ta kafi, a kafin ki shine allanki. Abinda ake yi shine ku kiyaye wannan hadisi, ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace shedan baya zama a gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa. Dan haka nan duk abin da ake tsoro, ake shakka akai ko makamantan su, to tsaya ma inda Annabi ya ce a tsaya, zai kare ki daga dukkan sharrin da kike tsammani. Kuma ki shi aiki a shari'ar musulunci ba wai yawa ko girman aikin da kika yi bane, dacewan aikin da abin da Allah yake so shine nasaran ki. So da haka karanta suratul baqara din nan ko ke kiyi, ko ki samu wanda ya iyaye miki, wannan shine gaskiyar magana abin da yake ciki. Sauran abubuwa da suke janyo shedanu a gidaje sai a nisance su, domin duk kafin da za a yi indai an yi abin da zai janyo shedanu to kuma tabbata za a same su. Kamar yawan sa kiɗe-kiɗe da abubuwan da suka shafi wanda yake na sabon Allah ne, wannan yana janyo shedanu gidaje, kuma duk abin da aka yi ba zai hana su shigowa ba. So da haka nan an nisanci waɗannan. Ni dai a iya abin da na sani, karanta suratul baqara ake yi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan baya iya zama a gidan da ake karanta shi. Har shi yasa ya ce ma kar mu maida gidajen mu kaman makabarsa. Allah ta'ala ya sa mu dace.
Wannan tace Allah ya maida gida, Allah ya maida malam gida lafiya, ya kuma ƙara masa lafiya. Ina neman addu'an malam. dan wata ne ba ta da lafiya, an yi mata aiki, Allah ya ba ta lafiya da duk wanda ba su da lafiya, kuma Allah ya ba mu mazaje na gari.
To, ta nemi abubuwa biyu. Na farko, tana da mara lafiya, da ita da duka al'umma musulmi da ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya, Allah kuma ya sa jinyar su ya zanto kafara. Sannan ta roki kuma Allah ya ba ta miji na gari. To, Allah ta'ala da ita da ma wanda ba su da mazajen, Allah ka ba su mazaje na kwarai waɗanda za su ja su zuwa ga alkhairi, kuma su tausaya musu, su kaunace su domin Allah. Sannan kuma wanda suke gidajen auren su ma Allah ya zaunar da su lafiya, ya ba su zuriya na gari, in ya ba su kuma ya musu albarka.
Malam, akwai wannan ai gurguje gara
ne gaskiya.
Wannan tace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya kara ma malam lafiya. Malam, don Allah addu'a take bukata. Allah ya bamu ikon haddace alqur'ani da kuma ihlasi. Malam, don Allah kuma a sama addu'a, Allah ya bamu miji nagari da yaya nagari.
Gaskiya dai, to sai an yi da gaske. Abin na ta yawaita. To, Allah ya bada, Allah ya baku mazaje na gari. Allah ya baku mazaje na gari. Kuma Allah ya baku haddan Alqur'ani. Shi Alqur'ani dai bayan addu'a kuma sai an hana ido bacci. Sai an hana ido bacci. Duk wanda kuka gani da Alqur'ani, ku ce mai ya aka ji da hakuri. Kwarai da gaske. Duk wanda ya haddan Qur'ani ya san me nake fadi. Duk wanda ka ganshi da Qur'ani, sai dai ni dai da gata na sai da na ci kanzo saboda in haddace Qur'ani. Kuma ni na sa kaina. Ina sa kaina saboda samu tarihin da zan gaya ma ƴaƴana. So sai ka hana ido bacci gaskiya. Sai dai abun da ke da dadi shine wani abu mai faranta rai, duk yanda ilimi ke da daraja da matsayi a wurin Allah, wani abun ban sha'awa shine Allah baya rowan shi. Allah bai rowan ilimi. Wallahi, duk shekarunki, duk tsufanki in kika dage kina yi, sai kin ga Allah ya yagi wani rago ya bantara miki. Ko yaya ne sai kaga Allah ya baka? To, saboda haka nan a dage a samu kuma masu himma. Haddan Qur'ani na bukatan wani ya taya ka, ko da kawarki ce ko makwabciyanki ko kaza, ko kina zuwa makaranta ki samu wanda za ku rinka yi tare. To, wannan yana taimakawa kwarai da gaske. Allah ta'ala ya sa mu shiga aljanna sanadiyar Alqur'ani.
To, wannan na karshe kenan.
To,
insha Allah, a bangare na wannan su suna neman malam ne ya taimaka musu da lamba na waso domin su rinka bibiyan karatuttukan malam.
To, ba matsala. In dai na waso ne, akwai lamban da dama ita ce gama gari na, so a ce da na san zai haka, da na ba da lamban wani wanda shi ke kula da galibin karatukana, sunansa Mika'il, yana Gombe. In dai ta waso ne, ko kuma magana gaskiya, wurin ku zan tura shi, saboda yanzu a Facebook ina da mutane da yawa da ban iya, sai in aje komai in ta yin WhatsApp din haka ne. So da haka, amma dai tunda sun tambaya, malam zaka iya faɗa musu wanda muke WhatsApp din na karatuttuka da shi. Ita ce ta wannan, ko a Facebook ita zaka gani. 080 62 0092 haka ne ko? Ita ce lambar mu ta WhatsApp, insha Allah. Allah ya sa mu dace.